بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل انثى وما تغيد الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار. والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او اقتدى بهديه الى يوم الجزاء وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومنا 29 ga watan Zulqa'ada, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko 30 ne, 1440 daidai, wanda shi daidai da 1 ga watan 8 shekara 2019. A wannan masallaci Masjidu Ahlul Bait was Sahaba a wannan layi na Hausaro da ke cikin wannan unguwa ta Kaduna, wannan unguwa ta Tudun Wada cikin wannan gari na Kaduna. Bayan kammala karatun littafin Ahkamus Siyami Sittin min Shawwali, wanda muka yi darasi tara, muka dora cewa za mu ci gaba da yin karatu kamar yadda mun saba, amma mun tsayar da karatun kusan shekara sama da uku. Za mu ci gaba, mun yi darasi na ɗaya, wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi na man qatala al-Husayn radiyallahu anhu. Bayan fusul da malam ya faɗa, to fasali na farko da ya fara da shi shine ahlul baiti ko ahlus sunnati wa ahlul bait radiyallahu anhu. Alaƙar ahlus sunna da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Awwalan, na farko shine amirul mu'minin Ali bin Abi Talib. Amir al-Mu'minin Ali dan Abu Talib, Allah ya kara masa yadda. Na so kowanne daga cikin su in dauki tarjumar sa in yi ta cikakkiya, mutun tare da ya kawo. To na ga abin zai ja mana lokaci, wata kila za mu iya fita daga haddin littafin. Ke yasa muka ce to bari mu yi shi a takaice yadda shi ma malam ya kawo shi, dan shi zai iya ba mu damar mu tafi inda yake so, inda ya kamata a ce mun tafi. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu an haife shi hijira na da wato kafin a aiko annabi da shekara, wato an haifi Ali bin Abi Talib kafin hijira da shekara 23. Ya rasu hijira annabi da shekara 40 ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah. Yana daga cikin matasa wanda a cikin matasa da annabi Allah ya aiko su shine matashin da ya shiga, kowane matashi shiga addinin musulunci. Ali bin Abi Talib duk wani yaƙi da annabi sai ɗan kaɗan daga ciki da shi aka je, sannan kuma shine ya tsaya a matsayin annabi lokacin da annabi ya bar Makka ya tafi Madina, a daidai lokacin da Abubakar shi kuma yana tare da annabi. Sannan Ali bin Abi Talib yana daga cikin khalifofi guda huɗu shiryayyu wanda annabi ya ce a yi riƙo da shiriyar su. Sannan yana auren ƴar annabi Muhammad, sannan ɗan uwa ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan kuma shahidi ne, ya yi shahada. To shi ne yake cewa rawal Bukhari wa Muslim, al-Imam al-Bukhari da Muslim ya ruwaito min hadisi Sahal bin Sa'ad anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi qala, ya faɗa yawma khaybar, ranan khaybara, yace la'utiyanna hadhihi ar-rayata gadan, wallahi sai na bada wannan tutar gobe. Rajulan, ga wani mutum, yaftahu Allahu ala yadayhi, wanda Allah zai bude yakin da za a yi ta hannunsa. Wannan mutumin yuhibbullaha wa rasulahu, yana son Allah yana son manzon Allah, sannan wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, kuma Allah da annabi suna son shi. Da haka za mu ga cewa al'amarin malamai suna cewa ba wai kai kace kana so ba, ana son ka. Ba wanda a cikin mu ba zai da'awar cewa yana son Allah ba, amma waye yake da tabbacin Allah yana son shi? To wannan manƙaba din, wannan matsayin, duk duniya in ba su haɓɓai ba, ba wanda suka samu wannan. Su sun so Allah, kuma kafin su bar duniya sai da kowa ya samu tabbas Allah yana son shi. Da haka Allah ya kawo a jumlance, yace ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah yana son su, su ma suna son Allah, soyayya duka ta bangare guda biyu. Yasa wani gurin zamu ga Allah sai ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu, yadda suka yadda da shi Allah shi ma Allah kafin su bar duniya haka yadda da su sannan Allah ya faɗa da yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'minuna Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim sai ce wa'ada Allah al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu خالدين فيها سيتي ومساكن طيبة في جنات عدن سنن ورضوان من الله أكبر باين الجنة تيددت سك سامون تألا تندى جنان دونا كهما سجيس شقاء الجنة سامون يبدأ ألا ياما فى الجنة جلما ألا نيتي ورضوان من الله أكبر تولنا ذكر الخار بعد العام أكاو أبو a matsayin sa na umumi sannan a dawo a faɗe shi a teɓance yana nuni akan falalar da shi kafin yake da shi kaman ulman kana aduwwal ladhi jibril fa innahu nasalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayni yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin sai ce man kana aduwwal lillahi wa mala'ikatihi mala'iku dukkan mala'iku sun shiga amma sai ce wa minka wa jibril wa mikala sake faɗa jibril da mikala to yana nuni akan cewa Mikala da Jibril yana da wata falala ta daban akan raguwar mala'iku saboda haka tare da sahabban annabi dukkan su sun so Allah subhanahu wata'ala kuma Allah yana son su amma a wannan manqabar wannan matsayin da annabi yace zan ba da tuta gobe ga wani mutum wanda yake son Allah da annabi sannan Allah da annabi suna son shi to wannan yana nuna cewa wannan matsayin na soyayya daban ne ba irin wancan bane na rabu to shine sai yake cewa babatan nasu sai mutane suka kwana ya dukuna suna ta tattaunawa lailatuhum dayan wannan daren nasu ayyuhum yu'taha shin cikin su wane ne za a ba wannan tuta din kale sai yake cewa falamma asbaha nasu lokacin da mutane suka waye gari ga dausi suka yi sammako ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum zuwa wajen annabi yarju kowanne daga cikin su yana fatar an yi utaha a bashi wannan cutar fa qala sai annabi yace aina ali bin abi talib ina ali bin abi talib yake fa qalu sai sahabbai suka ce huwa ya rasulullahi yastaki ainihi yana gida yana kuka cewa idan sa bashi da lafiya قال سي النبي يسي فارسلوا اليه يسي قايكا كوجي كوتي ina kiransa fauti bihi sai aka zo da shi fa basaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ainihi wa da'alahu sai annabi tofi a idansa sai masa addu'a da aka da'alahu addu'a ta alheri da'a alaihi addu'a ta musifa fa bara'a sai warki hatta ka allam yakun bihi wajhun sai da idan ta dawo nan take annabi yana masa addu'a saboda likitan likitoci ya masa addu'a sai idan ta dawo kaman ba ta taba rashin lafiya ba fa atahu rayata sai annabi ya dauki tuta sai ya bashi fa qala ali sai sayyidina ali yake cewa ya rasulullahi uqatiluhum shin mutanen nan zan je in yaki su ne hatta yakunu mithlana har sai sun kasance kwatan kwacin mu fa qala sai ce unfus ala rislika katafi hatta tanzil bi sahatin har sai ka sauka farfajiyar su thumma da'uhum sannan ka kira su ila al-islam zuwa ga musulunci farko da haka malamai suka bambanta suka ce akwai jihadid difa'i akwai jihadid talabi jihadid difa'i idan makiya suka afko muku a ƙasa to yanzu da mata da ƙananan yara da tsoho kowa gurgurdan abin da Allah ya hore masa dole a tashi a kare kai daga hujumin da aka kawo yanzu anan wajen ya zamanto wajibul aini kowa akan shi dole ya tashi ba da gudunmawa a kare kai daga halin da aka kawo jihadul difa'i jihadul talabi shine wannan wanda annabi zai tura ali sayyidina ali ya ce ya tafi to shi kuma ba a yin sa dole sai da ka'ida dole sai kuna da imam shugaba wannan su shugaban su shine annabi Muhammad sannan dole sai an samu raya marfu'a tuta dagaggiya wanda mun ga cewa ga tutan nan annabi ya bashi sannan sai an samu tamyizu sufuf gagarin musulmi gagarin da ba na musulmi ba dan haka lokacin hidda kwatar musulmi ita ce garin Madina inda annabi ke zaune sannan abu na hudu idan kun je ba abkawa mutane za a yi ba tunda kun ga da yake uqatiluhum hatta yakunu mithlana fa qala shi annabi ya ce unfus ala rislika hatta tanzila bi sahatihi idan ka je ka sauka ga farko sun mazuhum ila alislam ka kira su zuwa ga musulunci idan ka kira su zuwa ga musulunci kai musu bayanin addinin musulunci sun fahimta sun gane sai suka ce ba za su shiga musulunci ba to anan ne sai la ikraha fi din sai ke aiki babu cinye sa addini sai a ce to tunda ba za ku yi musulunci ba yanzu ku yadda za ku biya tax za ku biya jizya za ku biya haraji idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su yi haraji ba to yanzu sai a yaƙe su ba dan sun ki musulunci ba sai dan haraji wanda duk gwamnatocin duniya ne suna yaƙar mutane kan haraji a Najeriya ma ana yi dan akwai bambanci tsakanin alqatlu da alqitali shi ya kakan aka zo aka ce ka biya haraji kai iyaka kulle ma shago ba an yake ka ba ai ba sai kisa ba ko kuwa ai an yake kai a America ana yi a Ingila ana yi a Nigeria ana yi dan ka ki biyan haraji sai su kulle ma kamfani ko su kulle ma shago kaga sun yake ka to in suka ce ba za su yi musulunci ba sun gane addini aka ce ku biya jizya suka ce sun yarda za su biya jizya to irin waɗannan nau'in na waɗanda ba musulma su ake ce musu zunniyi to irin wannan haram ne wani musulmi ya ga arhasu ya zai kai musu farmaki annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kai mu irin waɗannan farmaki ya taɓa wani daga ciki annabi ya ce wallahi ko ƙanshin aljanna ba zai zama gobe da kiyama to ya kake tsammanin wanda zai shigo masallaci ya samu mutane na sallah ya tashe su da niyyar ya zo ya yi yayi jihari Allah ya kiyaye wa akbirhum ka basu labari bima yajibu alaihim abinda ya wajaba gare su min huquqin lahi na haqqoqin Allah fa wallahi la rantsi da Allah li an yahdi Allah bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum dai ta hanyar ka khairul lak ya fi maka alheri min umurin ni'am akan abaka jajaye na dabbobin ni'ima jajaye na raƙumi to yanzu Allah ya shiryar da mutum dai ta hannunka da mutane sun san matsayin da ake samu na daraja a wajen Allah wanda ya zama sababin shirar wani ya fi a ɗauko manya-manyan jifa-jifai masu numfashi a baka amma ɗan adam da yake ya fi yarda da abin da yake gani sama da abin da bai gani bisa ga ƙa'ida na inna ha'ula'i yuhibbuna al-'azila amma wa yadharuna wara'ahum yawman wa'innan suna son bagaggauciya ga wuni mai nauyi a gabansu sun yi watsi da shi yanzu da za a ce wani ya zama shiriyar wani ya jira wannan sakamakon a wajen Allah da zo a ce ga karfafiyar mota motar ba ma ku haɗe ba ya ɗauke ta ya kake ganin za a yi matsala za a samu wallahi shi yasa in kana harkar addini kai haƙuri ka ɗauki kuɗi a wata tsiya kuma ka lura da kyau ka gani duk abin da ka fi damuwa da shi ya wahalar da kai shi yasa Allah da ya tashi yake walau la an yakuna an-nasu ummatan wahida ba dan duniya kada kowa ya zama kafiri ba da Allah da man yakuru bir rahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha da duk wanda ya kafarta da Allah sai a dauko gidan zinari a bashi to in aka koma yin haka wani ya ga wani yayi ridda ya samu kudi wani yayi wani sai ce to shi ma bari ya dawo ya tuba daga baya mutane haka za su koma yi Allah ya shiryar da mu to Ali ibn Abi Talib wannan sahihul bukhari ma a fathul bari kitabu fada'il as-sahaba babu manaqib ali radiyallahu anhu babin dake magana akan matsayin sayyidina ali a mujalladi na 7 shafi na 70 hadisi na wato 30 a mujalladi na 1 hadisi na wato 37 ko a mujalladi na 1 sahihu muslim kitabu fada'il as-sahaba babu fada'il ali a mujalladi na 1 kai shafi na 37 a hadisi mai lamba ta 1872 hadisi da kuma mai lamba ta 3400 da ainihin wato 6 wallabzu lahu sai ya ce hadal hadisu wannan hadisin da muka karanta yanzu fihi a cikinsa akwai fadilatun azima akwai falala babba wa manqabatun da kuma matsayi bahiratun wacce take mabayyaniya لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب حيث ta yadda shahida lahu annabi sallallahu alaihi wa sallama bil mahabbati fi qawlihi, ta yadda annabi ya masa shaida da soyayya ta bangare guda biyu, yace yuhibbu Allah wa rasuluhu. Na farko dai shi sayyidina Ali yana san Allah, sannan yana san manzon Allah, kuma wannan fa ba wai fa shi ya ba kansa shaida ba cewa yana san Allah, a annabi ne ya ba da shaida yace sayyidina Ali yana san Allah yana san manzon Allah. Sannan na biyu, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, kuma kafin ya bar duniya sai da ya bar samu tabbas cewa kuma Allah ya so shi, annabi ya so shi. Amma in ka karanta tarihin sayyidina Ali zaka ga ya samu jarrabobi da yawa bayan sayyidina Ali, kamar yadda za mu gani ya zo ya zama khalifa, wanda suka je suka kashe sayyidina Usman suka dawo bayan shi suka ce su magoya bayan shi ne. Haka zo aka yi ta rikici, aka yi ta rigima, yana fada da bangaren su Muawiya, mutanen Sham a matsayin ɗin tawaye ga gwamnati shikenan. A daidai wannan lokacin kuma aka samu khawarij suka balle, suka zo suka ce da sayyidina Ali da Muawiya duka tare ne, kuma suka je suka yi mitin suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku, ko mutum ukun nan da suka ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su duk fada liban annabi Muhammad, suka ce sai an kashe Amr bin al-As, sai an kashe Muawiya, sannan sai an kashe sayyidina Ali, wanda aka turo ya kashe Amr bin al-As ranan Amr bai da lafiya bai fito sallah ba, wani ya shiga limanci wanda ya zo kitan ya dauka Amr ne ya kashe shi, yace na yi nufin in kashe Amr shi kuma Allah ya yi nufin in kashe wani. Wanda ya zo ya kashe sayyidina Muawiya bai same shi ba, ya kawo masa suka da wuka wacce aka sa mata guba, sai na Muawiya ya kauce ciki ya so ya huda mai sai ya daba mai ita a cinya, wannan shi ne sababin har ya mutu bai kara haihuwa ba. Tun daga nan shi kuma Abdurrahman bin Maljam al-Khariji ba khawariji, wanda aka turo ya zo ya kashe sayyidina Ali, shi ne nasaran wajen kashe sayyidina Ali daidai lokacin sallar asuba ya same ya kashe shi, kuma dama annabi ya ba da labari cewa kashe shi za a yi, kuma shi yana sanar da haka. Da haka mutane akwai wanda za ka ga suna jiya mana tsoro, na ce ku daina jin tsoro, na ce mu musulmi ne mun yi imani da kaddara mai kyau da mara kyau, idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za ka bar duniya ko ba sababi sai ka bar ta, wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala, littafi ne rubutacce. Na ce sannan abinda muka ɗauka na karantar da addini ba shi zai sa ba Allah ya rage mana kwanaki. Na ce sannan yau inda zan ce na daina karantarwa saboda hatsarin da ake fuskanta ba shi zai sa Allah ya ce kuma ya ƙara min kwanaki ba. Na ce tintina ko waɗanda sun yanke mana hukuncin kisa Allah ne mai kashe mu ba mun kawo yanzu, saboda haka in kuma Allah ya kashe ka lokacin mutu ko ba sababi sai ka mutu. Saboda haka shi ya sa Ali bin Abi Talib din da kanshi radiyallahu anhu yake cewa lidulil maut, an haife ku ne dan ku mutu, shine ka daina damun kanka ba dai ka rayu ba, to ka sa kuma cewa mutuwa akan ka lazim ce dole, kar ka zo Allah ya maka rayuwa ka dauka cewa mutuwa akan ka ba ta zama dole ba, ka wahala kanka. Allah cewa da yamma allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum, al-imam al-qurtubi yace ya halicce ku dan ku rayu, in kun rayu kuma sai kun mutu, shine liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. To tarjama zaka ga ta Ali bin Abi Talib, akwai wasu yan kananan littattafai da aka yi tarjaman al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, su goma tun daga Abu Bakar Umar, ina ganin malam Usman ba su wuce shafi 20 da wani abu ba zuwa 30, an yi na Abu Bakar, an yi na Umar, an yi Usman, sayyidina Ali, Abu Ubaida, har zuwa guda 10 nan. Suma wata rana in Allah ya da haka in an samu wani lokaci za mu ɗauko mu sa su ɗaya bayan ɗaya sai mun karanta su da izinin Allah tarihin kowanne daga ciki. Na biyu, wato mutum biyu, na biyu shi ita ce Fatima radiyallahu anha. Fatima Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda, ƴar annabi Muhammad, an gane in ka koma littattafan siyar da kuma tarajim irin siyaru a alamin nubala, in ka ga yadda al-imamu zahabi yake mata kirari ya dindina mata abin siya ba ka mamaki. saboda haka alhamdulillah littattafan ahlus sunna cike take da kaunar gidan mutanen annabi kun ba za ka taba wani bude wani littafi ba kaga zaji wani wanda yake da alaka da gidan annabi a littattafan mu ba mai ba addinin mu bane kai dai da ka sa maka kanka can Allah ya jarrabe ka da jin haushin sahabbai da sai ka zage su shine addinin ka kai ma addu'a muke maka Allah ya yi ba shi yasa daga karshe zamu tura musu wani sako masu hankalin cikin su ya kamata su yi tunani su duba wannan lamarin an gane rawal bukhari rahimahullahu ta'ala al-imam al-bukhari ya rawaito fi babin manaqib fatima radiyallahu anha babi ya bude su kudin a cikin littafin shi babin da ke magana akan matsayin nana fatima an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi kale yake ce ma fatima sayyidatu nisa'i ahli aljanna ita nana fatima ita ce shugaban matan gidan aljanna abinda zai bada mamaki a daidai lokacin da ai shi a kullun suke tuhumar matar annabi muhammad nana aisha ita fa tana cikin ahlul bait sun cire ta sun ce ba ta ciki wai kuma ita ma kanta nana aisha maƙiyar ahlul bait ce to wannan hadisin fa nana aisha na daga cikin wanda ta rawaito wannan hadisin tana bada labari tana cewa wata rana muna taurar duk mun taru matan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wacce ba ba ta halacce ba ta zo wajen ba tace sai ga nana fatima tana tahuwa ka anna mishiyata hamishiyata rasulullah idan ka ganta tana tafiya yanayin halittarta gabaki dai ta dauki babban mai gida annabi muhammad tana zuwa annabi yace marhaban bibnati barka da zuwa ayata ya zaunar da ita yi mata magana ta kunnanta na dama sai aka ga tayi kuka sannan sai yi mata magana na kunnanta na hagu sai aka ga tayi dariya shine take fada nana aisha take cewa ban taba gani ba rana lokaci ɗaya mutum ne dariya ya kuka sai yau lokacin da annabi ya fita ta tambaye ta tace mata me ya faru tace wannan tsakanina da mahaifina ne ba ruwai sai da annabi ya rasu sai take ba ta labari take cewa lokacin da kika ga na shigo gida ya mun magana ta kunne na dama ya faɗa min ne ya ce idan ya bar duniya babu daɗewa ni ma zan bi shi ya ce shi ya sa kika ga na yi kuka amma annabi ya ce mata wa ni'imar salafu ana laki ma dalla da ni in zaman miki magabaci da haka duk wanda annabi ya zama masa magabaci ya yi nasara shi ya sa alfazazi yake to laqad faza man kana rasulul imam duk wanda ya zama annabi shine imam din sa to yayi nasara wallahi ya rabota kuwa to sai ta ce lokacin da kika ga ya mun magana ta kunnan hagu nayi dariya ya ce mun ne ba za ki yadda ba ki zama ke ce shugaban mata a aljanna wannan magana ita ce ta sa na ainihin wato dariya wannan kuma alhamdulillah cike yake da littafan to suna kawo shi ba sai wai me yasa babu hadisan nan na fatima a cikin littafan akwai ba su da yawa ne kuma abin da yasa ba su da yawa annabi ya bar duniya wata 6 da ɗan kwanaki ta mutu ba kamar nan aisha ba annabi ya bar ta da shekara 18 sai da sai shekara 68 tana karantarwa kaga dole za ta samu lokaci da yawa na ruwaito hadisi to in mata ruwaito ba bai kamata a yi mata ƙarya ba a ce ta ruwaito sannan a daidai lokacin da suke wannan tuhumar fa idan ka ɗauko usulul kafi gabaki ɗayan shi tun daga farkowa ƙarshe babu ɗan shi an da zai iya nuna maka ruwayan na fatima a ciki a daidai lokacin da mu akwai kaɗan ɗin a cikin kutubul arba nasu in ka ɗauki usulul kafi ka tare ɗan shi a kuma na baka wannan asamin ɗin duk ɗan shi an da ka sani ba wai jahilin ba masu karatun a kabira mujirmi ha ka ce dan Allah kana so ya faɗa maka hadisin nana fatima a cikin usulul kafi za ka ga ba zai faɗa ma ba amma saboda rani sai zai na koma ko ba ko ko hadisan nana fatima bayan su ma fa wasu ruwa ko ma kuma inda abin san kai ne ba ka'ida ta ilimi ake ni ba ai ya kamata sayyidina abubakar ya fa abu hurera ruwa ko hadisai da yawa amma da abubakar da abu hurera waye ko ruwa ko hadisai da yawa abu hurera da sai ake to ai da wanda kusur kullun suke fita tare da annabi a dawo to ai ya kamata a ce sayyidina abubakar ne ya fa hadisai da yawa ba abu hurera amma kaga abu hurera ya fa hadisai da yawa sama da wa sama da abubakar saboda haka kaida ce ta ilimi ba wai kawai abu bane in ana son ka dole a kirkiro hadisai ko baka faɗa ba a ce kai ka faɗa ba haka ake ba to nana fatima tana da matsayi da daraja babba ya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce matar da ba a hada ta da wata wajen kishi dan annabi ya ce abinda zai cutar da ita zai cutar da ni a daidai lokacin da suke kokarin sallanta hadisin kan Abubakar kuma maganar abinda ya faru annabi ya yi magana ne saboda munasabar ita na na Fatima din lokacin da sayyidina Ali ya je yana neman auren Fatima yar gidan Abu Jahal kuma wannan maganar har littattafan su na Shi'a akwai a littattafan su na Shi'a cewa ma akai wani ne yanzu ya kawo mana na Fatima tsiguni yace ke kina nan zaune baki sani ba ga alinan ya rasa matar da zai nema sai Fatima yar gidan Abu Jahal shine ta zo ta kwaso al-Imam Hassan da Husaini ta taho gida tazo tace mutanen ka na faɗa cewa duk abin da za a yi maka baka fushi akan yarka annabi ya sa aka hada masa munbari ya au ya gode ma Allah ya yi masa kirari yace bayan haka mun ba Abu al-As ibn Rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba Usman aure ya mutunta mu mun mutunta shi yace ba yadda za a yi a hada yar gidan annabin Allah da yar gidan makiyin Allah bai taba yi ba tunana Fatima tana da matsayi babba shi yasa za ka ga wannan muguwar aqida tun kafin bayyanar ta a nan kasar babu gidan da za ka je baka samu akwai sunan Nana Fatima a gidan ba sai ka samu an sa binta ko ta rasulu ita ake ne Nana Fatima an yi lokacin da babanka in yi ma laifi in ya kore ma gudu in ka ci burki in ka ce dan binta rasulullah baba dan binta rasulullah baba wani ma a lokacin mai ba san shi da ya san binta suna ne mai kyau ko kuwa to salisa na uku Al-Hasan wal Husain Al-Hasan da Husain radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda rawa Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya rawaito bi isnadihi da isnadin sa ila al-Barra bin Azib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi absar Hasanan wa Husainan ya ga al-Imam Hasan da Husaini fa qala sayyidi Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina san wa'annan فأحبهما الله سبحانه وتعالى كسوس ففيها في هذا الحديث فضيلة ظاهرة أتكم وأن الحديث أقول فللا بيننا للحسين رضي الله عنهما لحسين ده حسن الله يقال مسيدا حيث تيدا تضمن الحسن وتيقنش وتتضمن حسن الأمة حديث يقنش زاب لدى الأمة على حبهما أكن فنسو وأن حبهما حب له صلى الله عليه وسلم كما سن الإمام حسن بسن الإمام حسين سوني كمن زن الله صلى الله عليه وسلم لا كذا كذا مو ما كبا تمو باوي الإمام حسن با دا الإمام حسين نسكا فتو دا جدن النبي أصحابي سنون دبا ما إذن تفتو دا جدن النبي أو ند سكي ما تولاه با إذن دبا دبارجين النبي سنتوا شيسا دا كذا النبي ينا دا taguwar da duk in aka yi tsere aka yi musabaka ita take zuwa na daya akwai ranar da wani bakauye ya zo da wani raƙuni irin rena kama ka gagayya budare gida ake rena kuda jiku ne manya aka zo aka yi tsere sai taguwar wannan dan da kurkushin raƙumin sai tsere mu wannan taguwar sahabbai hankalinsu ya tashi me yasa hankalinsu ya tashi saboda kallon wannan taguwar kawai saboda ta fito daga gidan annabi to bai kamata a ce an tsere mata ba da hankalinsu ya tashi annabi ya fahimci hankalinsu ya tashi sai ya ce musu ku yi haƙuri haƙun alallahi Allah ya tafi a shay'un minan dunya illa wa za'ahu haƙƙi ne akan Allah duk wani abu da Allah zai daga shi akwai matakin da in ya riga ya kai ya gama kai ƙarshe daga nan kuma sai dai a yi ƙasa an riga an gama to wannan kenan to shi yasa kullum muke faɗa maganar da alfazazi ya faɗa yace ala kulli fannin faddala Allah fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi Muhammad dan haka idan annabi ya sa riga ya cire to kimar ta ba dai take da riga kowa a duniya ma saboda ta shiga cikin annabi ta fita idan annabi ya sa takalmi ya cire kimar takalmin ba dai yake da kimar kowane takalmi a duniya ba saboda ya shiga kafar annabi ya fita haka matar da annabi ya aura ba dai da take da matar kowa a duniya ba sai sa ku ga Allah ya yi doka akan su yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan baiwa a cikin da annabi sanan bayan annabi wani bai isa ba yanzu ce yana san matar annabi zai aure ta dan ka gane ba daidai take da mawa da mamarka shi yasa muke cewa kullun idan ana maganan alfahari da miji idan matar annabi ta miki idan mama ta na wajen mamarka na wajen ba za ta yi miki ba dan ko kai ka san ita uwar ta ka ta san mijinta ne kai nasu ba wallahi dan shine yaran da mutane za su gani kai ka sani in za alfahari da miji da mata annabi ta miki ba matar da za ta kara mikewa a duniya to haka idan za a yi alfahari da uba idan ƴaƴan annabi Muhammad suka miki a waje ba kuma dan da zai kara mikewa a duniya dan ubansu ya fi ubun kowa a duniya sallallahu alaihi wasallama to annabi ya nuna al-imam Hassan ya nuna al-imam Hussein yace Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son wadannan Allah ka so wanda ya so su amma wallahi cikin wannan al'umman sai da aka samu marasa mutuncin da za ku ji abin da aka yi ma al-imam Hassan na tutarwa sannan za ku ji abin da aka yi ma shi kanshi al-imam Hussein na yaudara وروى احمد في اسناده الامام احمد يرويته ده اسناد الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه ده الامام حسن ده حسين شنو السماري شغبان سمارين جدن الجنه وفي هذا الحديث اتكن wannan hadisin akwai manqabatani matsayi guda biyu azimatani masu girma lilhasani ko lilhusaini radiyallahu anhuma liko lilhasanaini ga hasanaini wancan ma haka ne zahiratul lilhasanaini wannan min babin tagalli ko abubakar da umar ana cewa mai umarain ko to haka alhasan wal husaini ana cewa mai hasanaini lilhasanaini radiyallahu anhuma ga hasan da husaini haythu shahida annabi ta yadda annabi ya yi shaida lahuma gare su bil jannati da aljanna wa akbara bi annahuma kuma annabi ya bada labari su biyun nan yace sayyida shababi ahli aljanna sune shugaban samarin aljanna radiyallahu anhuma wa ardahuma Allah ka yadda da su sannan Allah ka yarda da su shine bambancin radiya wa arda Allah ka yadda da su sannan Allah ka yarda da su ga wasu rabi'an na hudu ali ibn al-husayn رحمه الله تعالى علي بن الحسين ان ده muka fada yanzu shine mutun na hudu shi al-imam Hassan da muka wuto yanzu an haife shi hijirana da shekara uku ko ya rasu hijirana da shekara ainihin wato a 61 a al-Hassan bin Ali an haife shi hijirana da shekara biyu ya rasu hijirana da shekara 50 ko sannan al-imam al-husaini an haife shi hijirana da shekara 3 ya rasu hijirana da shekara 61 da aka tazaran su wajen barin duniya shekara 11 ne sannan al-imam hasan ya riga al-imam husaini zuwa duniya da shekara 1 da yawan mutane suna daukar cewa da hasan da husaini tagwaye ne rana ɗaya suka zo duniya ba haka karatun yake ba domin al-Husaini idan kana da alaka da ilimin sarfu ka san tasgiri ne na Hassan kamar yadda za a ce al-Kitab a ce al-Kutayb ko Umar a ce Umayr to haka al-Hassan Husayn tasgiri ne nawa saboda haka kai ma idan an haifan maka ƴaƴa za ka iya sa ma dan farko Hassan nabi ne ya zo ka same Husaini ba dole sai tagwaye ba ko kuwa yawa a daina yin rudu ba dole sai tagwaye ba to sai al-imamu na hudu shine Ali ibn al-Husayn rahimahullahu to wannan Ali ibn al-Husayn din shine aka ce masa Zainul Abidin shine kuma as-Sajjad an haife shi hijirana da shekara 38 da haka da al-imamu Hassan da al-imamu Husayn sune sahabbai amma Ali Zainul Abidin ba sahabi bane tabi'i ne an haife shi hijirana da shekara 38 ya rasu hijirana da shekara 95 shine al-imamu Ali Zainul Abidin to wani abu da mutane ba su sani ba kun san cewa wannan imami na hudu a Shi'a da yadda suke lissafa ba dan sai da na Umar ba wallahi da bai samu ba saboda bayan da aka je aka yaki a kasar Faris aka fatattaka ta tunda ko da addinin musulunci yazo sahabbai suka kai addini can botar wuta ake Farisa sai na Umar ya je babballa abubuwan da suke bota kuma ko lura za ku ga in shi'a a duk cikin sahabbai sun fi jin haushin Umar sama da kowa shi yasa zaka ga in za su zagi Abubakar so daya to sai sun zagi Umar so uku in za su tsine ma Umar Abubakar so daya to sai an tsine wa Umar so uku to da aka kamo bayi daga can a ciki akwai yar sarkin wacce take tana daga cikin kyawawan matan da aka zo da ita kowa yana harin sai an bashi sai na Umar ya ce a wannan baiwar yar sarkin Farisa da aka zo da ita sai na Umar ya ce ba zai ba kowa ita ba Ali zai wa Sayyidina Husaini zai ba ita wannan baiwar da Sayyidina Husain Umar ya dauka ya ba Sayyidina Umar ya ba Sayyidina Husaini ita ce ta haifa Ali Zainul Abidina wacce aka zo da ita daga kasar Farisa Iran to shi yasa idan kuka lura daga kan Ali Zainul Abidina duka shi'a daga nan ba su yadda cewa a cikin ƴaƴan Hassan ko mutum ɗaya Halil Baiti bane ko dai babu yasa ai adibin dinmu da muka yi da wancan nace in kun ce Allah ne ya tsara nace ta ya aka yi aka tsara ƴaƴan Husaini ne kadai ba ƴaƴan Hassan a cikin a'imma sai yace wai Allah ne ya tsara haka nace ko an Allah ne ya tsara haka ya kamata kaman dalili a Qur'ani ko a Sunna sai yace wai in bari sai an je lahira nace kai ma ka daina maganan bana ka bari sai an je lahira kai magana to yadda abin ya faru kenan qala anhu yahya bin sa'id yahya bin sa'id ya faɗa yace huwa afdalu hashimi shine yana daga cikin mafificin dan kabilar banu hashim ra'aituhu wanda na ganshi fil madinati a cikin madina wanda kun ga idan mutum ya duba al-hilya a mujalladi da uku shafi na 138 zai gani wa qala az-zuhri al-imam az-zuhri yace lam ara hashimiyyan ban taba ganin dan kabilar banu hashim ba afdala mafifici min ali ibn al-husayn akan ali dan husaini wanda shi ma yazo a cikin al-hilya su a mujalladi na uku shafi na 141 da kuma tahzib at-tahzib a mujalladi na bakwai shafi na 305 wa qala muhammad bin sayyid yace kana siqatan yace siqa ne ma'amunan amintacce ne kaseeran hadisi yana da hadisi mai yawa sannan a aliyan madaukaki ne rafi'an sannan ainihin wato shi ma dai madaukaki ne wa wara'an sannan yana da tsantseni akan harkar duniya wani abu wanda ba su wasu sani ba in baka karatu ne baka sani ba akwai hadisan waɗannan mutanen da al-Imam az-Zahabi yake kawo tarjumar su a cikin littafin Ahlus Sunna ko kun san cewa hadisin da yazo ya bayanin aikin hajjin Annabi kaf gaba cikin shi tun daga fitowar sa Makka Madina har duk gaba cikin aikin hajji ɗaya daga cikin waɗannan a'imma na Ahlul Bait ne suka roto shi yana cikin Sahih Muslim kaga wannan yake nuna cewa Ahlus Sunna suna karɓan hadisin su kuma suna aiki da su kaje ka duba an baka sani ba bayanin aikin hajjin Annabi kaf tun daga fitowar sa da Madina har a gama kaf wanda ya rawaito wannan hadisin cikin Sahih Muslim wanda yake da alaka da gidan Annabi Muhammad ne ba banda ba za mu yadda ya musu ba ƙarya kamar yadda yanzu ake yanzu ba kana kallon kwanan nan wannan na Kano ba yanzu yake cewa wai Annabi ne ya karanta da shi tafsirin Qur'ani daga Fatiha har Nasi ya faɗo ba fa a mafarki ba fa wannan kowa yake ce mai ne ba za a kira sunan shi ba ko amma dai ya kamata gaskiya mu ɗauko bidiyon nan Malam Shanono mu mai masa da martani wannan raina hankalin mutane wai ya faɗi wata bishiya ka tana sunanta ko lilluma ne bishiyar ko mene ne wai Annabi ya yi rawani irin na 'yan Sudan da jallabiya irin ta 'yan Sudan a bakin wata bishiya Annabi ya karantar da shi tafsirin Qur'ani tun daga Fatiha har Nasi yana nan Kano yanzu fa kuma shi ba sahabi ba ne noman kai magana a ce ka gani baki Annabi ai tun da aka ce Annabi ai malam ko in dai an ce Annabi ai an gama ai shikenan to wannan ya zo a cikin tabaqatul kubra a mujalladi na 5 shafi na 222 khamisan nabiyar muhammad bin ali muhammad dan ali wanda ake ce masa al-baqir wasu malamai sun ce ana ce masa al-Baqir ne saboda yawan ilimin sa an gane sannan ana ce masa Abu Ja'far al-Kunyasa an haife shi hijira na da shekara 57 ya rasu 114 qala ibnu sa'd yake cewa kana kaseeral ilmi wal hadisi ya kasance yana da ilimi da yawa da kuma hadisan manzon Allah to shi yasa idan ka bi littafan ahlus sunna zaka ga wa'annan adabaka na tabi'ai da tabi'ut tabi'in cikin a'imma na ahlul bait hadisan da suka ruwato ya fi hadisan na farko yawa zaka samu suna da hadisi da yawa to shine yake fadar wannan magana wannan shi ba a cikin tabaqatul kubra wa qala as-sufli yake cewa huwa ahadu man jama'a al-ilma yana ɗaya daga cikin wa'anda suka hada ilimi wal fiqha da kuma fiqhu wad diyanati ga kuma addini wannan ya zo a cikin al-wafi bil wafiyat a mujalladi na 4 shafi na 102 wa qad ittafaqa al-huffaz malaman hadisi huffaz sun ittifaqi alal ihtijaj bihi akan cewa Muhammad al-Baqir in yi ruwaito hadisi ana karba kama nassa ala zalika az-zahabi kama yadda al-Imam az-zahabi ya tabbatar da wannan a cikin siru a'lamin nubala a mujalladi na 4 shafi na 300 shafi na 400 da ainihin wato sha'ahu in baka san wannan baka je ka karanta tarjumar sa cikin siru a'lamin nubala zaka gani sadisan na 7 Ja'far bin Muhammad shine as-sadi Ja'far as-sadi abinda zai ba mutane mamaki da waɗanda ba su sani ba mutane ba su san cewa Ja'far as-sadi yadda yake jikan sayyidina Ali ta bangaren uwa ba uba ma haka kuma yake fa jikan sayyidina Abubakar ta bangaren uwa ma jika ne ga sayyidina Abubakar ta bangaren uwa kamar yadda yake jika ne ga sayyidina Ali ta bangaren uba mutane ba su sani ba to a ina ne mabiyi zai koyawa mabiyan sa yace su dinga zagin kakan shi dan haka Ja'far as-Sadiq ana masa alkunya a ce masa Abu Abdullah an haife shi hijirar da shekara 88 ya rasu 148 ya rasu shi yasa wata rana yana gyara takobinsa sai wani mutum ya tambaye shi yace me hukuncin yi wa takobi kwalliya kamar yadda kai kake sai yace ai faqad hala Abubakar as-Siddiq sayfahu ai Abubakar as-Siddiq da kanshi yana yi wa takobinsa kwalliya sai ce a taqulu as-siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran Abubakar ka ce masa as-siddiq yana fadin wannan maganan fa wasaba wasabatan wastaqbala al-qibla sai al-imam Ja'far as-Sadiq ya zabare ya kusanta al-qibla sai yace fa man lam yaqul lahu as-siddiq duk mutumin da bai ce ma Abubakar as-siddiq ba yace fa la sadaqa Allahu lahu qalin fi dunya wal akhirah kada Allah ya gaskata maganar shi duniya da lahira Ja'far as-Sadiq to qala anhu abu hanifa abu hanifa ya fada yace ma ra'aytu afqaha ban taba ganin mafi fahimtar fiqh ba min ja'far bin muhammad akan ja'far bin muhammad wannan yazo a cikin tafsiratul huffaz kuma idan ka je ka bi zaka ga daga cikin malaman da al-imam malik ya karatu a wajen shi akwai Ja'far as-Sadiq an gani to da haka kamar yadda mai littafi ya fada da yawa daga cikin mu kusur ne akan wasu abubuwa har abin da yake namu ne ma muka sallama ba namu bane ko kuwa shine matsalar da aka samu wa qala abu hatim yace siqatun amintacce ne la yasalu an mislihi ba a tambaya akan misalin sa wannan yazo a cikin kitabul jarh wa ta'dil a mujalladi na 2 shafi na 487 wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace Ja'far bin Muhammad as-sadiq sayyid al-alawi wato shugaba ne dangane da waɗanda suke da alaka da gidan Ali ibn Abi Talib fi zamanihi a zamanin shi wa ahadu a'immatul hijazi yana ɗaya daga cikin shugabanni na hijaz yankin larabawa lam yulhaq bis sahabati ba a riskar da shi da sahabbai dan ba sahabin annabi bane sallallahu alaihi wasallama yana dabaka na tabi'ai ne ya dai ga sahabban sannan wannan ya zo cikin muktasarul ulum أتيك أشافي ندري دا أربعين نتقص سابعا نبق وشيني موسى بن جعفر وانا عاكي شيء مسا الكاذب موسى بن جعفر وانا عاكي شيء مسا الكاذب واتو أنهي فيشي أنا مسا الكنيا أتي مسا أبو الحسن سنا أتي مسا أبو الحسن الأول سنا أتي مسا أبو الحسن المادي سنا أنا أتي مسا أبو إبراهيم أنهي فيشي جدا ندري دا أشرين نتقص ya rasu 183 Musa bin Jafar wanda ake ce masa Al-Kazi qala fihi Abu Hatim Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi ya faɗa yace siqatun saduq wato siqa ne amintacce ne kuma yana da gaskiya imamun min a'immatil muslimin shugabani daga cikin shugabannin musulmi wannan yazo cikin al-jarh wa ta'dil a mujalladi na 4 shafi na 139 wa qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ya faɗa yace wa musa bin jafar mashhudun lahu bil ibadati wan nus musa bin jafar an masa shaida cewa mutum ne da yake da ibada ibada yana da ita to shi yasa jiya na faɗa shekaran jiya a karatun mu nace da yawa wanda suke magana akan shaykhul islam ibn taymiya wallahi ba su san shi ba yanda ba su san cewa ya rubuta littafi ba mun so mu karanta littafin a sakkwata ba raba mu samu dama ba amma in Allah ya da za mu samu dama mu karanta littafin manzilatu ahlul bait inda ahlus sunnati wal jamaa matsayin da ahlul bait suke da shi a wajen ahlus sunnati wal jamaa yana ba su kariya sannan wa qala az-zahabi wannan ya faɗa a cikin littafin sa min hadis sunnati nabawiyya a majalladi na shafi na 58 wa qala az-zahabi kana musa min azwadil hukama'i al-imam az-zahabi yace musa bin jafar al-kadhim yana daga cikin mafi wato min ajwadil hukama'i yana daga cikin mafi kyautatar masu kyautatawa wa'inda Allah ya ba su hikima wa min al-ubadil hukama'i al-atqiya yana daga cikin masu bauta masu jin tsoron Allah wannan yazo wato a cikin mizanul i'tidal a mujalladi na 4 shafi na 202 sannan saminan na 8 shine Ali ibn Musa ar-Rida Ali ibn Musa ar-Rida ana ce masa Abu al-Hasan al-Thani an haife hijira 148 ya rasu hijira 203 to shine yake cewa qala anhu az-Zahabi al-Imam az-Zahabi yace kana min al-ilmi wad-din was-su'udad bi makani a wajen ilimi da addini da shugabanci yana da matsayi babba wannan a cikin siyar az-Zahabi a mujalladina wato tara shafi na 387 sannan sai tasi'an na 9 shine Muhammad bin Ali wanda ake ce masa al-Jawwar rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa shi kuma Musa wato Muhammad bin Ali al-Jawwar ana ce masa Abu Jafar as-Sani an haife shi hijirana da shekara 195 ya rasu hijirana da shekara 220 to shine kana yu'addu ya kasance ana kirga shi min ayani bani Hashim yana daga cikin ayyanannun mutane masu daraja cikin kabilar Banu Hashim wa huwa ma'rufun an san shi bis sakha'i mutum ne da yake da kyauta ba maruwaci bane wasu udadi da kuma shugabanci wannan fa a cikin min hadis sunnatun nabawiyya na ibnu taymiya yake fadar wannan magana akan shi me ai na fada shi ko ban fada ba na tara ba a kai malam shanunu a na fada na ce an haife shi hijira 195 ko ban fada ba ko da ka dan ganga dane wala shanunu hijira 195 ya rasu 120 kamar ina ganin na fada ba ban fada ba ko ban fada ba ko 220 ya rasu an haife 195 ya rasu hijira 220 to kun ga shi malam da ya tashi iya na 9 ya tsaya kuma wayanda su ɗan shiya suke intimami zuwa gare su mutum 12 ne akwai na 10 shine Ali ibn Muhammad al-Hadi wanda ake ce masa al-Askari shi kuma an haife hijira 212 ya rasu 254 sannan akwai na 11 al-Hasan bin Ali ana ce masa al-Askari shi kuma Hasan al-Askari ana masa al-kunya Abu Muhammad an haife shi hijira na shekara 223 ya rasu hijira na shekara 260 sannan sai Muhammad bin al-Hasan wanda shi suke ce masa al-Hujja al-Mahdi al-Qa'imu al-Ga'ibu al-Muntazir wanda suna nan suna gudun sa sun ci ya shiga wani namun tsira a Iraki tun hijira daga shekara 256 ya ce ba zai fito ba sai duniya ta lalace sannan zai fito kai malam Ali ba amma fara karatu ba kana nuna cewa lokaci yayi an gane sannan zai fito wannan shine dalilin da yasa ba ko ga mun kin dauko tarjaman daga wasu littattafai saboda zai ci mana lokaci an fahimta ai to a gane wajen mahadi tsakanin mu da su akwai sabani daga dan hadisan da suka zo littattafan ahlus sunna suke maganan imani da mahadi bayyana sai na daga cikin asharatus sa'a to mahadin guda biyu akwai mahadi wanda ahlus sunna suka yadda da shi akwai mahadin in shiya suna su yana wani ramin tsira a Iraki Sardab yana can har yanzu shi suke jira mu kuma namu haifarsa za a yi kamar yadda ake haifar kowa kuma ba ma inkari har yanzu a duniya akwai mutanen da suke da alaka da gidan annabi yanzu kamar wannan na Tunusiya sunansa ma Zainul Abidina sai ka duba ka gane shin wannan muguwar aqida ta shi'anci yana cikin ta ko ya tsatse yake duk duniya yanzu kowa ya tabbatar da cewa yana da alaka da gidan annabi amma shi wannan aqidar ta shi a fada yake da ta ya tsatse yake kaga da a ce wannan aqidar ta kakan shi ce me ya kamata yi sai goya musu baya tunda sun ce su masoya ahlul baiti ne kuma shi gashi ahlul baiti ne da sai goya musu baya amma rikici yake da su fada yake da su wanda zaka gane cewa aqidar ba ta da alaka da goyen bayan mutanen gidan annabi Muhammad saboda haka mahadin ahlus sunna zai fito ta zuriyar Hassan dan Ali bin Abi Talib su kuma nasu ta zuriyar Hussein ne dan kuka dora tsarin ai cikin yayan nan kan ba dan Hassan a ciki yayan al-Imam Hussein ne babu to sannan mahadin da muka yi imani da shi annabi yayi bayani cewa idan ya zo sunansa irin sunana ne sunan mahaifin shi haka sunan mahaifiya ta haka kai wasu shi'o'in ma ba tuntuni mahadin sa fa ya bayyana ba in baka san wannan baka sani akwai littafin da Ali Sabuni ya rubuta al-mahadi wa asharatus sa'a an yi shekarar da a nan kasar da ranmu ba mutuwa muka yi ba ko wani ya tashi da magoya bayan sa kana zaune a harami kana karatun qur'ani sai a danne ka a yanka ka me ya faru sai a ce mawai mahadi ne ya bayyana saboda dama an ce mahadi in ya zo zai dinga kashe mutane ba kakkautawa saboda tsabar rashin tausayi amma ba mahadin in shi'a ba kuma wallahi har gobe in ka karanta littattafansu wannan shine abin da suke jira in mahadi ya zo zai yi cikin aikin da zai zo da sabon qur'ani idan ya tashi Abubakar da Umar sai musu da haddi ya ruguza dakin Ka'aba zai dinga kashe mutane sai an ce wannan saboda rashin tausayi bai daga cikin iyalan gidan annabi kuma mahadin da muke jira ba haka bane a'a mutane suka ga to shikenan fa aka fara zage-zage sai ga mutum ya danno zagi ana kai yi a hankali akwai fa mahadin gidan annabi sai ce wallahi ba ko na gidan waye sai ya kudunna mazagi to mutum yana zaune bai ci ba bai sha ba an zo an danne shi an kwantar da shi an yanka shi an ce mai mahadi ne ya bayyana lalai dole zage-zage to shikenan wannan shi yasa yace to ya rubuta lissafin mahadi wa asharatus sa'a yana cewa wannan wanda ya bayyana mufsidi ne maballaci ne ko bai da alaka da mahadi akwai shi inda wasu tuntuni mahadin su ya bayyana su ne dai wayannan har yanzu shekara 1000 ga Iran tana da makamai yanzu Iraki na hannun su amma har yanzu tsoron makiyaye yake ji shi yasa yake fitowa ba mu san ko shi zai fito ba qalal bagadadi ya faɗa gashi nan a ƙasa هو عبد القادر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفراني فقيه الشافعي بابن مالمي ني نفقه مذهب الشافعي اصولي مالم اصول الفقه ني اديب مالم ادب ني ولد ان هيفي شي ونشأ في البغداد يتاسو ا بغداد وكانت وفاته سنه يارس شيكانا 300429 بإسفرانيين انظر كدوب للتاف وفيات الاعيان لكم السير اعلام النبلاء كاو مي مغانا سا مي يكي فدا يشي وقالوا سن فدا اي اهل السنة والجماعة من فدا بموالاة جميع ازواج رسول الله شوا واجبين اندك اهل السنة نكت او نشماتا النبي واكفر سنة اهل السنة سن كافر تمن اكفرهن دول نشماتا النبي كافرين to kafiri aw akfara ba'dahunna ko yace sashin su kafire ne wa qalu me aka bari in mun sai mu karanta nan sai mu tashi magana shi ta gaba ko kuwa lokacin ya tafi ko to ana cewa lokacin ya tafi duba mu gani saura minti nawa ne mallam ali ina mallam al-baghdadi ko to tunda mallam yayi magana bari mu tsaya nan ai hakuri sai sati mai zuwa zamu ci gaba da izinin Allah da inda muka tsaya akwai sako guda biyu karatu ya tsaya amma sako ne guda biyu da ka dauka